demokradiya a yau. Cikin shirin.
My fellow Ghanaians, my brothers and sisters. A while ago, I phoned Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo and offered him my congratulations for emerging the winner of the 2016 presidential elections.
A few minutes ago, the President of the Republic and the NDC presidential candidate, His Excellency John Dramani Mahama, called me to congratulate me on my victory in the presidential election.
Murya ta farko shugaban Ghana mai barin gado John Dramani Mahama. Ta biyu kuma shugaba mai gidan gado Nana Akufo-Addo. Masu aro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. A karon farko a tarihin kasar Ghana a cikin fiye da shekaru 20 da komawar tabin tafarkin demokradiya an kada jam'iyya da ke kan mulki. Wani abu da kasar take da alaka da Najeriya shine shugaban kasar John Atamilis, wadda John Mahama yi wa mataimaki ya mutu kamar takwaran aikin sa na Najeriya Malam Umaru Yar'Adua suna wa'adin su na farko. John Mahama ya karasa wa'adin Atamilis yayi takara kamar takwaran aikin sa na Najeriya Goodluck Jonathan. Yace zabe ya nemi wa'adi na biyu ne ya fadi zaben kasar da aka yi a makon jiya. Kamar yadda Jonathan yace zabe yana neman wa'adi na biyu, shi ma ya fadi zabe a bara. A Najeriya masu fashin baki suna aza faduwar shugaba Jonathan kan matsalar tsaro da kuma rashin alƙiblar gwamnatinsa. To a Ghana fa, menene ka da John Dramani Mahama? Tambayar da muka yi wa malami a jami'ar New York Muhammad Nasihu Abubakar Ali, dan asalin kasar Ghana wadda ke karantar da adabi da hikaya a jami'ar.
Demokrasiyar Ghana sun nuna cewa it doesn't matter kowane party kake, in dai kana kai, in an jefa ƙuri'a in fatinka ba su ci ba, an lashe fatinka, kamata ne kai me, kamata ne ka sadaka.
To amma me me ya faru da wannan gwamnati ta aka kada ita?
Saboda ina jin rashin hankurin Ghana, kai in ce ma rashin hankurin duk mutanen Afirka gabaki daya. Don kowane gwamnati ya zo, muna duban cewa kamata ne within shekara 3-4 da gwamnatin nan ke kan mulki ya iya ya share musu hawayen su duka. Duk wani problem din da ke kasan ya iya ya gyara. To wannan kuma bai yi, ko nan America ma ka duba, Obama farko da Obama ya zo, unemployment din nan ba aiki garin nan. Amma sai da ya wuce wannan shekarun shi na hudun nan na farkon nan, cikin na biyar na shida tukun na iya yayi mai ya ci karfin wannan problem din. To kaga mu Afirka ba mu da hakurin wannan. Na san dai ana cin wuya Ghana, kaje Ghana zaka ji kowa na cewa ba kuɗi garin, ba aiki, ba menene. Don haka amma kuma ni a gani na shi John Mahama, abubuwan da yake yi ba tunanin yau yake yi ba, tunanin gobe da jibi da gata yake yi. Yana tunanin abubuwan da zai yi na infrastructure, da zai mai, da zai karfafa da abin nan arzikin garin. To amma ba san mai hakuri ba. Kurike ni ba dan NPP bane, ko ni ba dan NDC bane. Ne duk wanda zai kawo ci gaba ma Afirka ma Ghana, ne shi nake goyon bayan shi. To ina jin abin da yasa kenan an wahala, ana cin wuya, ba kuɗi, ba aiki, shi kuma ya zama na ibin doga ayyuka dawa yayi. Ka ayyuka dawa yayi suna gani, amma wannan ba ayyukan da zai kawo kuɗi cikin ajihun mutane ba ne. Ka gane immediately. Ba ayyukan da zai kawo abinci ya ba su ba ne. Ayyukan da gaba, wani ƙila nan zuwa 4, 5, 6 years. Ya kawo makasan cigaba. To ba mu da hankurin wannan. To ina jin abin da yasa kenan aka jefa ƙuri'a against shi John Mahama din.
Zargi da ake wa gwamnatin sa na cin hanci da rashawa, shi kansa akwai wannan zargi, lamanin yana mataimakin shugaban ƙasa daidai lokacin da John Atabayi da lafiya har zuwa daidai lokacin da rasu. Akwai zargin kuɗaɗe da suka salwanta ake masa zargi, dalili da yasa ake cewa ya cire ministan sa na kuɗi, wanda shine ministan kuɗi zamanin Atamiz. Baka ganin wannan zargin watakila harkar cin hancin nan yayi tasiri a zukatun jama'a, yana daga cikin abin da yasa jam'iyyar NDC ta fadi?
Ah, wannan ma na ciki, amma malam bari ga maka kamin NDC su ci abin nan election, MPP su ma da suke nan ba abin da ke gudana kenan ba. Afirka wannan bari ga maka malam, daga from the north to the south to the east and west, gabas, yamma, kudu da arewa, duka sassan Afirka duka akwai wannan abin nan problem din corruption. So ina jin ba wannan bane, ina jin lalle abin da yasa, saboda in ka je Ghana malam, kowa zai budi bakin shi malam, shi kuka ke cewa ba kuɗi, kasa ba aiki, farauci, duk abubuwan da ake kasuwanci duka ya mutu. To ni ina jin dai abun da yasa kenan ko da yake akwai wannan problem din corruption din da ke nan Ghana wannan dai yana nan
to
wannan kowan gwamnati yazo matsala ne da har yanzu muna nan muna fama da wannan ba ya magance shi ba
to wannan matsala akwai kuma zargin cewa an yi amfani da kabilanci da addinanci da bangaranci da sauransu a fahimtar ka a labarai bayanai da kake samu wannan bai tasiri ba
ina jin wannan kaga gana lamarin gana yana da ban mamaki kuma wannan in zamu koma sai mu koma baya cikin tarihi abin da kurmaye kaga abin da kurmaye shi yasa gana har yanzu ake samun zaman lafiya abin batun kabilanci ya zo ciki amma bai da karfi kamar yanda wasu kasashen mu na abin nan yammacin Afirka yake
to
kaga ne muna gane bai da karfi haka nan akwai kabilanci da koya za a yi an yi kabilanci amma ban tsama yayi karfi yanna har zai kawo wani babban sabani kuma ya kawo wani babban rarraba a kasan ba
to akwai wannan batu da kai magana na rashin ayyukan yi na koma bayan tattalin arziki labari guda zaka ji a kusan duka kasashen Afirka musamman kasashe da suka dogara da man fetur kamar kasar Najeriya ko Niger wacce bata juma da samun man fetur ha ita ma Ghana da sauransu jama'ar kasashen basu san hali da duniya take ciki bane yasa suke garajen sauye gwamnati idan bayani da kai shine abin da yasa ita gwamnati ta fadi jama'a basu fahimci hali da duniya take ciki bane ko kuma dai suna ganin waɗanda suke mulki suna jin dadi alhali su suna wahala shi yasa suke neman canji
eh wannan na daya suna ganin haka suna ganin wanda suke mulki don suna ganin su ƴan siyasa din nan to wani ya zama parliamentarian to nan ba shi shekara biyu uku zaka ga irin motocin da yake shiga ka gane zaka ga irin gidajen da yake ginawa to wannan abun yana nan suna ganin cewa wayannan su suke cikin abin nan parliament wanda suke cikin mulkin sata kawai suke yi su kuma kamata su kuma su yi mai su iya ci abinci amma Afirka duka in dai mun yi mu gane mu yi hakuri muka samu gwamnati na gari mu samu hakuri don ko me za a yi kyau yana daukan wani lokaci ka gane for instance bari baka misali ga Afirka muna da kasa dai kamar a ce Arab land Afirka gashi nan da girma amma abinci ya gagare mu ka gane abinci ya gagare mu saboda me ba mu iya sai mu depend kamar Najeriya haka Najeriya an depend kan kudin mai kawai ka gane kan kudin mai kawai ka depend meanwhile kuma ga agricultural sector da Najeriya sun yi anya a develop kwarai-kwarai da gaske Ghana kuma mun yi mu yi haka amma ba mu yi yanzu ka Ghana da mai yazo yanzu ka an dauki ido duka an sa kan mai in bai hankali ba wasu sector da zai iya kama wannan kasan arziki kaga an manta da shi
to
wanzan yana da ban mamaki priorities din mu na Afirka yana da ban mamaki ko ya aka yi ne muke abubuwa haka ban sani ba amma dai ba fi da tsammani ba ina da hope dai ban fi da tsammani ba ina da hope eventually nan mun fara ganewa in dai democracy ya zaunu in dai mulkin farin hula ya zaunu ba ka sojoji ba su zo sun yi ku an samu disruption ba ina ji insha Allah kadan kadan turushi wannan demokrasiya din nan ina jin mun san ina za mu je
kana gani yayin juyin mulkin soja bai wuce ba
mu dai Ghana dai ya wuce
to
Ghana ya wuce san ban ina jin Ghana ko ka zo da bindiga ba za ka iya ka zo na don Ghana dai ina jin an tashi da wannan ina jin ba ma Ghana kadai ba mu yawancin abin nan Afirkan mu dai ina jin mun farka da wannan
political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security
yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa
masu aro da aka Allah ka mu karshen shirin demokradiya a yau na wannan mako sai kuma makon sama da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamin na madadin Malam Muhammadu Nasihu Abubakar Ali da Chubahiro Diodone tare da Solomon Abu waɗanda suka daidai da sautin shirin da kuma Baba Yakubu Kiri wanda ya taimaka ga wajen hada shirin anan ni sahabu Imam Ali Zandakata in sallama da ku mu zama lafiya.